Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan VOA Hausa .com ko sashen Hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 31 ga watan Yuli na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shira. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A cikin labaranmu na yau, za ku ji cewa manufofi da suka shafi kiwon lafiya a Amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a muhawarar da masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, inda masu sassaucin ra'ayi suka yi ta ƙalubatar Senator Elizabeth Warren da Bernie Sanders. Da safe yau Laraba, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami da ke cin gajeren zango guda biyu, a cewar dakarun Koriya ta Kudu.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa biyo bayan haramta kungiyar 'yan Shi'a ta IMN, babban sufetan 'yan sandan Najeriya ya ce za a hukunta duk wani dan kungiyar bisa dokar yaƙi da ta'addanci ta shekarar 2013. Bayan haka, za ku ji cewa tsofaffin sojojin Najeriya sun ce a shirye suke su taimaka wajen magance matsalar tsaro a ƙasar. Muna kuma ɗauki da rahoto a kan martanin da wasu 'yan ƙasar kamar ke ci gaba da maidawa game da tsare madogon 'yan adawan ƙasar tsawon watanni 7. Bayan haka, za ku ji shirin Himma, wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Manufofin da suka shafi kiwon lafiya a Amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu a muhawarar da masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, inda masu sassaucin ra'ayi suka yi ta ƙalubantar Senator Elizabeth Warren da Bernie Sanders, waɗanda ke gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba Donald Trump a zaben 2020. Da Warren da Sanders sun yi kira da a kawo ƙarshen tsarin kiwon lafiya da ke hannun kamfanonin inshora masu zaman kansu, da ke ba wa ma'aikata miliyan 150 inshora ta hanyar ma'aikatansu. Amma a muhawarar wacce aka yi a daren jiya Talata, an caccaki waɗannan ra'ayoyin nasu kusan tun farkon muhawarar da aka kwashe sa'o'i biyu ana yi a Michigan, jihar da ta kasance cibiyar ƙera motoci a Amurka. Ba sai mun zagaya muna faɗa rabin al'ummar ƙasar nan cewa inshorar lafiya da suke amfani da ita ba a shimfiɗa ta bisa ƙa'ida ba, a cewar tsohon ɗan majalisa daga jihar Maryland, John Delaney, wanda ya ƙara da cewa wannan tsari ba shi da inganci, zai kawo cikas ga amfani na inshorar lafiya, hakan zai kuma sa a rufe asibitoci da yawa. Wannan ba siyasa ta gari ba ce. Da safiyar yau Laraba, Koriya ta Kudu ta harba wasu makamai masu linzami da ke cin gajeren zango guda biyu, a cewar dakarun da Koriya ta Kudu, wanda wannan shine karo na biyu da Pyongyang ke gwaje makamai cikin mako guda, yayin da tattaunawa kan nukiliya ta cije. Makaman masu linzami waɗanda aka harba su a kusa da gabashin birnin Wonsan mai tashar jiragen ruwa sun yi tafiyar nesan kusan kilomita 250, a cewar shugaban gamayar hafsoshin dakarun Koriya ta Kudu. Gwajin na zuwa ne kwanaki 6 bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin wani makamin linzami nau'in ballistic, wanda aka ce martani ne ga shawarar da Koriya ta Kudu ta yanke na sayan makamai daga hannun Amurka da kuma gudanar da rawar soja da Amurka. Masu rajin kare mulkin demokradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong sai wata sabuwar arangama da 'yan sanda, bayan da aka kama wasu masu zanga-zanga 44, aka kuma tuhume su da laifin da tada tarzoma. Wannan shi ne karin farko da aka fara tuhumar musu borin tun da aka fara zanga-zanga a watan da ya gabata. 'Yan sanda sun yi amfani da fashi mai yaji da kulki a daren jiya Talata akan masu zanga-zangar, wacce aka yi a wajen wani ofishin 'yan sanda da ke gudanar da ake kira Queen Chung. masu zanga-zangar su ma sun mayar da ƴan sanda martani ta hanyar jefin su da robobin ruwa da kuma lema. Gabanin wannan arangama masu zanga-zangar sun fara farwa tashoshin jiragen kasar birnin na Hong Kong suka hana fasinjoji fita daga jiragen su. Labarun na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kungiyar Taliban ta ce tana fatan za a kulla yarjejeniya da Amurka don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 18 ana a Afghanistan, yayin da abokan hamayar biyu za su haɗu nan da wasu kwanaki masu zuwa a Qatar don gudanar da wata muhimmiyar tattaunawar zaman lafiya. Daga dai cikin wakilan bangaren Taliban Suhail Shahin ya faɗa muryar Amurka cewa bangarorin biyu sun kwashe kusan shekara ɗaya kuma sun rubuto bayanan da suka kunshi muhimman batutuwa da aka tattauna a kansu. Ya ƙara da cewa wakilan Taliban a tattaunawarin sun riga sun ba da tasu gudumawar, saboda haka ya rige ga bangaren Amurka ta ɗauki matsaya kan mataki na gaba da zai ba da damar a kammala tattaunawar. A lokacin da aka tambaye Shahin ko kan suna da wani sharadi da za su gindaya a taron da aka yi a nan gaba, sai ya ce muna fatan za a cimma matsaya kan janyewar Dakarun, ko da yake ya ki ambaci lokacin taron inda taron zai gudana. Jami'ai a jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce mutumin nan da aka tabbatar da shi ne na biyu da ya kamu da cutar Ebola a garin Goma ya mutu a yau Laraba. Aka fitar da wannan sanarwar kwana guda bayan da aka gano mutum na farko da ya kamu da cutar. Mutum na farkon ya kamu da cutar yana tafiya zuwa garin Goma daga wani yanki na karkara da ke arewa maso gabashin lardin da ake kira Ituri. Kwanaki kaɗan bayan isowarsa aka gano yana ɗauke da cutar, an kuma sa shi ƙarƙashin kulawa a cibiyar kula da masu fama da cutar ta Ebola a garin Goma.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sufeta ɗan sandan Najeriya ya ce za a hukunta duk wani ɗan ƙungiyar Shi'a ta Malam Ibrahim Al-Zazzaki a matsayin ɗan ta'adda. Wannan na zuwa ne bayan da gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakin haramta ƙungiyar. ‘Yan mazhabar na ci gaba da mai da martani a kan wannan mataki. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adam El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya bada umarnin gano duk inda almajiran Al-Zazzaki suke don hukunta su bisa dokar yaƙi da ta'addanci ta 2013. Wannan ya biyo bayan hukuncin babbar kotun tarayya da ta yanke hukuncin haramta motsin tafiyar Shi'a ta Al-Zazzaki, wato Islamic Movement in Nigeria, da jama'ar Al-Zazzaki ke fassarawa da harkar musulunci. Muhammad Adamu na magana ne a taro da manyan jami'an rundunar a hedkwatar 'yan sandan da ke Abuja. Tun a 2014, shekara ɗaya gabanin tsare Al-Zazzakin ya hango za a haramta tafiyar tasa ta Shi'a. Da yake magana kan matakin, ɗaya daga masu zanga-zangar Abuja Suleiman Jibrin Kafancan ya ce suna fatar a sako jagoran nasu Al-Zazzaki, amma dai ba za su daina zanga-zangar ba.
Kira na kawai ga gwamnatin Najeriya kawai ba mu san wani abin nan kawai sakamakon kawai jagoran mu, in dai har suna son mu daina wannan zanga-zangar da yake fata musu rai gaskiya.
Ka duba wannan kotu ta yanke wannan hukunci na haramta wannan kungiyar, ya nuna sai dai a rika bin matakai na kotu kenan in ma za a dawo da wannan tafiya ta Malam Ibrahim Al-Zazzaki akan tituna.
Tun farko mun bi ƙa'idojin kotu ba su amfani da kotun ba. To gaskiya ni shawara na gwamnatin Najeriya mun ba su ce sun haramta abin da muke yi ba face kawai kuma da kawai jagoran mu kawai.
Na ji kuna cewa ku ba kungiya ba ce, wata tafiya ce daban, me kuke nufi da wannan?
Mun addini muke, mun ba kungiya ba ne. Dan ka ganda ce kungiya ne, ka ga za a ce wannan ga ma'aji ko ga sakatare ko kuma ga wani abu, to mu duk ba ko ɗaya a cikin gaskiya.
Yanzu ku ba ku a ɗaukan kanku a matsayin 'yan ta'adda biyo bayan hukuncin na kotu?
Gaskiya mu ba 'yan ta'adda ba ne. Wannan hukunci da kotu ta yi ta yanke ma kanta, mu gaskiya ba ta yanke mana ba. Dan mu zo wannan fafutuka da muke, na mu zahawi da muke, gaskiya ba za mu daina shi ba face kuma da jagoran mu gaskiya.
Masana shari'a na nuna face ce an samu wani sabon hukunci daga kotun ɗaukaka ƙara. Tafiya da zazzaki za ta ci gaba da kasancewa haramtacciya a Najeriya. Yusuf Sallau mutum biyu lauya ne mai zaman kansa a Abuja.
Abin da kotu ta furta ta faɗa abin da ake kira order ya shi ma abin da aka rubuta a cikin doka ƙarfi. Fassara ce ta kotu ai. Wannan kuma rubutu ne aka yi a takarda wanda sai an kai kotun da ya fassara shi. Shi kuma wannan fassarar ne gaba da ya kawo. To da haka duk abin da kotu ta faɗa pronouncement ko kuma order gaskiya babu wanda ya sai ajiye shi sai dai wata kotun take sama da ita kuma iya bincikin da ne. Kungiyar ma ba a mata rajista ba. To kaga duk kungiyar da ba a mata rajista ba asali dama babu ita. To amma abu ɗaya ne idan an ba da wannan umarni in sai a tafi kotu in ba su yadda ba kenan. Sai su je kotu su dafa gagara idan har abin da ya sa aka ce kungiyar ta ta'adda ce in abin bai da ƙarfi a ɓangaren doka kotun dafa gagara za ta iya watsar da wannan umarni da aka bayar na farko. Amma in ba haka aka yi ba gaskiya babu wani abu a yanzu dai gaskiya. Saboda kaga abin da aka ce an kai ga ana zubar da jini. To lallai ita gwamnati a haƙƙi ne akan ta tabbatar da cewa ta ɗauki wannan matakin don ta ga cewa lallai an kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu.
Yanzu dai lokaci ne zai nuna ko almajiran na El Zazzaki za su dakatar da muzaharar. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
La gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Kungiyar tsofaffin sojojin Najeriya ta sha alwashin taimakawa hukumomi da jami'an tsaron kasar wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta yanzu haka. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta hada mana rahoto akan wani taro da kungiyar ta yi.
A yayin wani taron ƙarawa juna sani da kungiyar tsofaffin sojojin ta yi a nan Jos, ƴaƴan kungiyar suka ce har yanzu wasu suna da kuzari da ilimin da za su ba da gudunmawa don samun waraka kan matsalolin tsaro da inganta tattalin arzikin ƙasa. Shugaban kungiyar mazan jiyan reshen jihar Bauchi, Warrant Officer Idris Danjuma Ningi, ya ce hakika sai sun samu sakin fuska daga hukumomi kafin su iya ba da tasu gudunmawa.
Da mu iya ba da gudunmawa amma mu ma sai an ba mu salari. Salari shi ne wato idan kika duba yadda ake yin aikin sojan yanzu ba kamar na shekarun baya ba. Za ki iya gani yanzu a soja mu din da muka gama aikin sojan mu ake kiranmu har yanzu muke tallafawa wadda suke cikin aiki on contract basis. Zan baki misali a Bauchi akwai memba dina da yake gyara motar sojoji ta AMO. So kin gani muna da abubuwan za mu yi contributing amma gwamnati bata ba mu dama ba. Yanzu abinda gwamnatin Najeriya ta dauki tsohon soja ma an ba yanzu ne ake kokarin a farfado da mu ba. Akwai bukatu da yawa wadda mu mukan gani kaman an da za a kira mu a ce muku misali ga abin da yake faruwa a kasar Najeriya yau. Me kuke ganin za ku? Muna da gudunmawa da za mu bayar kuma za a samu canji. Shi soja da yake aiki ba zai iya fitowa ya faɗi me yake damun sa a ƙarƙashin aikinsa ba. Sai ga in that process sai kaga an kore kama daga aiki. Amma mu ba wai aikin muke mu za mu faɗi gaskiyar so mu muna da dama amma mu gwamnati ne bata ba mu dama ba.
Shi ma shugaban sashen gudanarwa ofishin kungiyar ta ƙasa Manjo Gabriel Adefiku yace mafi yawan su sun yi aikin samar da zaman lafiya musamman lokacin yakin Biafra da wasu ƙasashen Afirka.
Kamar da muka yi a 1967 to kin ga lokacin inda aka samu dan rikici a kasan lokacin Biafra to ba wuya aka juya aka ce ina tsofaffin sojojin suke aka ɗibo su aka kawo su kuma sun aikin da ya kamata. Taimakon da muke nemo daga wajen jama'a shine a lura da wayannan veterans din a ba su aiki. Kina ganin su dinnan akwai wansu a cikin su likitoci ne akwai wansu kuma kafintoci ne akwai wansu kuma masu gini akwai wansu kuma engineers a ba su aiki a ba su taimako.
Kungiyar tsofaffin sojojin tana da wani sashe na horar da matasa tare da haɗin gwiwar ma'aikatar tsaron cikin gida da ke da suna Corps of Commissioners da ke taimakawa wajen samar da bayanan tsaro a cikin al'umma. Co-commander Peter Raymond shine shugaban Co-commissioners a jihar Kwara yace sun fahimci muhimmancin zaman lafiya don haka za su ba da gagarumin gudunmawa don ci gaban ƙasa.
Yanda za mu yi mu taimaki wato hukumomi ta tsoro a ƙasar san cewa tsoro ya zama abin da ya kamata a Najeriya. Mu ta ɓangaren mu ta Co-commissioner mu za mu taimake su ta gurin kawowa information da za mu na basu game da abin da yake faruwa a wuraren mu. ta haka mun taimake su kuma sun san yadda za su yi su tafi da matsalolin da yake bangaren.
Kungiyar dai ta nemi haɗin kan al'umma wajen taimakawa tsofaffin sojoji musamman iyalan waɗanda suka mutu wajen sadaukar da kai don samar da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru, inda 'yan ƙasar ke ci gaba da yin tsokaci a kan tsare jagoran madogon 'yan adawa na ƙasar Maurice Kamto, wanda aka yi a gidan yari tsawon watanni 7. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Muhammad Awul Garba.
Madogon adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto na jami'an MSA ya kwashe watanni 7 kenan a gargami a gidan yarin bin Yawunde, anda har yanzu gwamnatin ƙasar bata miƙa shiga bangaren shari'ar ƙasar ba. Na tambayi Alhaji Danash, magatakardan ƙungiyar gamayyar 'yan adawa ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, kan irin yadda suke kallon wannan al'amarin.
Wato mu a jama'iyyarmu na SDF, Social Democratic Front, bamu cika son maganar ɗan adawa wato a keɓance kamar guda ɗaya mu ce ko MLC ko UNDP ko kuwa wani da sauransu da kamar su EPC. A'a, mun bi son mu muna magana, muka zauna muna shawara shi ai magana kai na adawa gaba ɗaya. Hakika ne wato shi wannan Maurice Kamto nan abinda suke mishi nan biri daidai ba san wallahi, su je gaba su dawo baya, a je gaba a dawo baya. Amma shi ma ai yayi abu da guje-guje, da nemi shawara ba, bai nemi haɗin kanmu mu duka mu zauna mu yi shawara mu san abin da za a yi a tare da gaba ɗaya. Wato shi ya yi kamar ya keɓance ne ya yi aikin shi shi kaɗai, shi za da gaje da gaje gani ba masu magana, wato mu keɓanta shi shi kaɗai, mun fi so mu yi magana kan dukkan 'yan adawa. Kwarai ne kuma a hakika ne kuma wannan abin ba zai sa Kamaru ta ci gaba ba, ko ba zai nuna cewa siyasan Kamaru nan ta ci gaba ba, wato na cewa ce a ɓangaren demokrasiya. Amma kuma daga ce shi wannan irin tsaron da aka yi mishin ɗin da sauran mutane ɗin zai iya jawo wani magana kwarai da gaske a ƙasar Kamaru na, wanda zai dawo da tashin hankali kura da yawa a ƙasarmu na Kamaru, kuma ya nuna cewa demokrasiyarmu nan wallahi ba ta ci gaba ba.
Alhaji Ahmadu Jibo, shugaban matasa ne na jam'iyyar NDPC mai mulkin ƙasar, ya ce ba a nan gizo ke saƙa ba.
Ai kulle man dan kwana mamba awar shekaru ba ko yan jaridu bai kun san yadda abubuwa yake wucewa. Kulle wa yau tafiyan da ake yi, me dalili, me sanadin kulle shi da aka yi, shi ya nemi da ganganye har aka kulle shi domin bayan da za a yi. A ce yau ka'ida ƙasa ta nuna cewa in za ku fito ku yi zanga-zanga, ce kun tambayi hukumomi cewa ga shi za mu yi zanga-zanga, gwamnati ta ba ku izini sannan ku fito. To shi ya fi kowa sanin wannan a haka, amma ya fito ya yi wannan zanga. Na ɗaya, na biyu kuma yau tafiyan da ake yi mutanensa mun ga abin da suka yi da wato ambasadojin Kamaru a ƙasar saman kamar Faransa da Jamus sun je sun fasa ambasada sun bibi takardu mutane da kuɗi miliyoyuka da yawa, kuma mutanen jam'iyyar shi ne domin kotun shi suka sauka suka maka kuma suka yi tsari a kan kotun mai ƙasa biya. To ka ga cewa wannan abubuwan da ba za a iya haƙuri ba, saboda yau tafiyan da ake komin zaman lafiya a ƙasa, komin zaman ƙaran siyasa, in ka zama matsar ta'adda dole ne hukunci zai hau kanka. To kaga yadda aka yi na mutanen shi sun suka je su kai wannan, shi ya sa aka gano cewa dole shi ma za a tsare shi, domin ba a tsare shi ba abubuwan da za su haddasa zai fi haka yawa, domin su wa'annan ba 'yan siyasa ba ne 'yan ta'adda.
Matsalar rufe ɗan adawan da yana neman kawo tseko a gidan yarin da ke ƙasar Jamhuriyar Kamaru, musamman ma na birnin Yawunde da na birnin Boya, anda a ƙarshen makon da ya gabata ma sai da aka samu matsaloli tsakanin jami'an tsaro da mazauna gidan yarin. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago.
Arjan ka duniya daga azabu kana.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne
Bilal Ado Dalibi dan asalin ƙasar Najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar Turkiya.
Kina akwai jami'o'i da dama a Turkiya yanzu haka wanda suke ba ɗalibai scholarship?
Akwai abokina dan Najeriya ne ya biya kuɗin makaranta na shekaran shi na farko da results ɗin shi suka fito suka ga suna da kyau a department ɗin shi shine na ɗaya. Sai aka ce mai ba sai ya sai aka bashi scholarship aka ce ba sai ya ringa biyan kuɗin makaranta ba.
Kina an shahi mai kuɗin
gaba daya.
Kuma akwai wannan jami'a akwai jami'an da ake karantar da harkar likita ilimi kamar medicine da su chemistry da wannan daga.
Akwai makarantu na wayanda su na medicine ne ma kawai gaba daya. Kuma kana karatu kana aiki a asibiti.
Ikon Allah.
Rayuwa a America. To na je New York kuma na je Washington DC. Rayuwa Amurka to gaskiya
ya kaga kasar ya kaga mutane ya kaga tsarin kasar
abin da nake so a kasar shine naga mutane daga duka bangaren duniya ta ko ina naga mutane daga kasashe da yawa kuma duk suna zama kuma suna cewa su ɗan kasa ɗaya ne abin yana bani sha'awa so kuma naga mutane da a very mutane kullun suna cikin aiki kowa na da abin yi
kowa na
mutane suna ta sama da kasa kullun to kuma gashi to kasan na da tsari gaskiya idan ya zo harkan transportation din su kuma da tsari ba mu samu lokacin da muka ce wai mun wani batan gaskiya ba wanda zamu rasa yanda zamu
ko ga rashin wutar lantarki kamar abin da muke fuskanta da shi a Niger da Nigeria
ba a rasa wuta ba ko gaba daya
hakanan ne. To Malam Bilal tambaya ta karshe ita ce a duk wanda muka samu tattauna da su a cikin wannan shirin na himma ina musu tambaya wani kira gare su ga shugaba Muhammadu Buhari wanda ya lashe zaben shekarar 2019 musamman akan matasa me kike so kaga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da kanshi yayi akan rayuwar matasa kuma akan matasa a yanzu haka
kan matasa ni ina gani ko matsalan ya kamata a je can ta inda ta fara ya kamata a ringa duba matasa amma matasa daga yara suka zo so idan aka je tan matsalan aka je can inda ta faro aka toshe ta sannan za iya dawowa nan tsakiya a ci gaba da aiki abin da nake cewa a kasan Turkiya doka ce sai kai karatu daga farko har secondary ka gama idan baka yi ba za a kama iyayenka
kamar ya kama iyayenka
za su je kotu akan me isa baka yi wannan karatun ba university ce kawai ba dole ba
kenan elementary da secondary wannan ya zama wajibi
dole sai kai
in baka yi ba za uwanka za su fuskanci hukuncin gwamnati
saboda idan ka gama high school shine lokacin kana 18 so lokacin za a ce ka zama babba ya kamata ka san abin da ya kamata ka yi da abin da bai kamata ka yi ba san za ka ga mutane suna cewa ko za su yi aiki ko za su je jami'a ni ina gani da saboda matsalan mu za ka ga yara da yawa ba makaranta suke zuwa ba sai yawo suke kan ba ma matasa ba kananan yara kuma haka bai kamata ba ina ganin mutane da yawa matasa da za ka gansu duk sun lalace da a ce sun samu dama na tafiya makarantan da rayuwarsu ta canja kuma kowa ya san wannan haka yake ina ganin da a ce mu za mu samu irin wannan dokan mu ringa tura ba kowa ne zai iya kai yaran shi private school ba akwai ya ma kamata a ce muna da makarantun gwamnati a kowace jiha masu kyau wanda gwamnati za su dauki nauyin komai dan iyayen da ba su da shi sosai su samu su tura yayansu wannan saboda karatu an maida shi kamar wani abu ne karatu mai kyau an maida shi kamar wani abu ne na yaran masu kuɗi kawai amma wannan abin ya kamata a ce na kowane dan ƙasa ne ya kamata ya same shi
kuma ya zama wajibi kowa ya kamata
wajibi ba za iya ci gaba ba shi ba saboda ƙasan tana tafiya kuma yara ba sa zuwa makaranta za a samu matsala saboda matasan da ake cewa matasan wannan idan yaran nan su ba a kai su makaranta ba su ma za su girma ne su zama matasa so zaka ga matasa marasa amfani sai karuwa suke yi sai karuwa suke an zauna akan matasa 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 an share yara su ma yaran suna girma suna zama matasa haka ake ta tafi haka ake ta tafiya
kinan ka ce wannan yan diba shine ma dalilin kawo duk wannan matsalar ta'addanci matsalar insecurity da addukai musamman arewa
Bilal Ado kenan dalibi na asirin kasar Najeriya da ke karatu a jami'a a kasar Turkiya mun gode da bamu da tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma batar gaggu daga nan birnin Washington DC ni Abdul Aziz Adidi Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
ga da busa she ta karaga in jibalan
Tuma dalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Ali Kyari Balamba tare da Usman Kasim Kirengim suka ce baki daya wanda bai ji bari ba ya ji oho via Hausa mun fara da wannan ne haramta kungiyar ƴan Shi'a da gwamnatin Najeriya ta yi duk da kiraye-kirayen da aka yi akan ta yi sulhu da kungiyar to amma muna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi nazari ta duba halin da arewa take ciki sakamakon har-haren da kungiyar Boko Haram take yi kafin ta kiyin sulhu da wata kungiya a ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mu zaman lafiya amin sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga Umar Abdullahi Gambaki Jihar Bauchi da Abubakar Salisu Kozaki tare da Zakiya Abdullahi ya angon funtuwa suka ce baki daya assalamu alaikum via Hausa kyara kayanka dai bai taba zama sauke mu raba via Hausa mun fara da wannan karin magana ne ganin yadda gwamnatin kasar mu Najeriya har yanzu ta kasa daukar darasi da abin da ya faru da kisan jagoran kungiyar nan ta Boko Haram wato Muhammad Yusuf hakika kashe wannan jagoran da jami'an tsaron mu suka yi shine sillar samun kanmu a halin da muke ciki a halin yanzu matukar dai gwamnati ba ta yi gaugawar sakin ko sasanta tsakaninta da kungiyar ƴan uwa musulmi mabiya mazhabar Shi'a ba to akwai yuwuwar kasar nan tamu ta fada halin da ya ninka na Boko Haram muni a ƙarshe muna addu'ar Allah ka sa wannan kira namu ya kai inda ya dace amin suma amin
To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Kungiyar Taliban ta ce tana fatan za a kulla yarjejeniya da Amurka don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekara 18 ana yi a Afghanistan yayin da abokan hamayar biyu za su haɗu nan da wasu kwanaki masu zuwa a Qatar don gudanar da wata muhimmiyar tattaunawar zaman lafiya. Ɗaya daga cikin wakilan ɓangaren Taliban Suhail Shaheen ya faɗa wa muryar Amurka cewa ɓangarorin biyu sun kwashe kusan shekara ɗaya kuma sun rubuta bayanan da suka kunshi muhimman batutuwa da aka tattauna a kansu. Ya ƙara da cewa wakilin Taliban a tattaunawar sun riga sun ba su tasu gudumawar saboda haka ya rage ga ɓangaren Amurka ta ɗauki matsaya kan mataki na gaba da zai ba da damar a kammala tattaunawar. A lokacin da aka tambayi Shaheen kan ko suna da wani sharaɗi da za su gindaya a taron da za a yi a nan gaba sai ya ce muna fatan za a cimma matsaya kan janyewar Dakaro ko da yake yaƙi ambaci lokacin da wannan taron zai gudana. Manufofin da suka shafi kiwon lafiya a Amurka su ne batutuwan da aka fi mayar da hankali a kansu. A muhawarar da masu neman tsayawa
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.